إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودي والله مدوكاكين سركي ده قدري هدورمو a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidu at-tauhid dake unguwar GRA cikin garin Azarai a wannan yammaci na Alhamis 24 ga watan Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 2 ga watan 9 shekara ta 2021 dan ci gaba da karatu cikin littafin Adwa'un ala jihadi Umara bin al-Khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 33 karatu da muke gabatarwa na tarihin wannan khalifa shiryayye Amirul Mu'minin Umar bin al-Khattab Allah yarda da shi har yanzu dai muna cikin babin da yake bayani ake mana bayani dangane da mu'amalar sayyidina Umar Allah yarda da shi da Al-Qur'ani a wannan babi muna kan maudu'i na ƙarshe shine yanda sayyidina Umar yake fassara wasu daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani mai girma da kuma ta'aliki da yake yi ma wasu daga cikin ayoyi shafi na 46 karshen sa yace wa kanat lahu ba'du ta'aliqat ala ba'd al-ayat mithlu qawlihi ta'ala الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فقال نعم العدلان ونعم العلاوة ويقصد بالعدلين الصلاة والرحمة والعلاوة الاهتداء Sayyidina Umar Allah yarda da shi yace kanat lahu ba'du ta'aliqat ala ba'd al-ayat ya kasance yakan yi ta'aliki ma wasu daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani kaman fadin Allah madaukakin sarki alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wadannan ayoyi guda biyu Sayyidina Umar Allah yarda da shi da ya kalle su sai ga ayoyi ne masu girma sosai waɗanda suke da muhimmanci a rayuwar musulmi gaba ɗaya farkon ayoyin wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun wadannan ayoyi da muka karanta ayoyi ne da suke da muhimmanci sosai idan an dubi abin da suka kunsa shi yasa sayyidina Umar yayi ta'aliki wa ayoyi din Allah ya ce wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi lallai tabbas hakika za mu jarrabe ku da wani abu kankani na daga tsoro ma'ana tsoron da Allah madaukakin sarki zai jarrabi bayinsa da shi ba shi da yawa kankani ne na fargaba firgici tsoron ɗan bindiga daɗi da ɗan kwanta-kwanta rashin tsaro ɗan kidnappers duk wannan wani ɓangare ne kankani da bai taka kara karya ba saboda Allah madaukakin sarki da zai jarrabe mu da tsoro gaba daya da duk mun halaka da duk yanzu babu mu to amma wani dan kadari ne kankani Allah yakan jarrabi bayinsa da shi sai ka ji can ana tsoro can ya barke can an kwashe ɗan makaranta can an datsa hanya duk wani dan kankani ne in an kwatanta da ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya mana na aminci da muke ciki da walwala firgici da Allah ke jarraba mu da shi dan kankani ne bai taka kara karya ba in an kwatanta da ni'imomin aminci da muke ciki shine ce bi shay'in wani dan kankanin abu min al khawfi na daga tsoro wal ju'i da yunwa farashin abubuwan bukata na masrufi za su hauhau kamar yadda muke rayuwa a yanzu sannan kudi zai zamanto ba shi da daraja ba shi da kima zaka samu dubbai a dan kwanaki kalilan ki diddigabu sai ka neme su ka rasa kuma ka nemi mai kai ka rasa kaga wannan duk ya shiga karkashin waljubi abinci yayi tsada abubuwan more rayuwa sun yi kunci farashin abubuwa ya hauhau ka sayi abu yau Naira 100 gobe ka koma an ce ma 120 jibi ka koma an ce 140 wani sati a ce ma 200 to wannan duk ya shiga karkashin walju'i shi ma ju'u din ba duka Allah ke jarraba mu da ita ba wani dan kankanin kaso ne na yunwa Allah ke jarraba mu da ita tamma da Allah zai jarrabe mu da yunwa gaba daya da duk mun halaka da duk yanzu babu rahama Allah Allah ce wa naqsim min al amwal da tawayar dukiya Allah zai jarrabi bayinsa da tawayar dukiya misali mu dauki irin su gobara ayi gobara a samu asara na dukiya ko a hadu da ɗan kwanta-kwanta su kwace dukiya ko kuma mutum yayi asara yayi saro kaya maimakon ya ci riba sai ya fadi wannan duk ya kunshi na kasin minal amwali da kuma amfanin gona da za a yi fari an shuka an mata wahala amma kuma sai a yi fari wahalar da aka mata sai ya zama kudin ma bai fito ba balle a ci riba duk wannan yana karkashin wa naqsin minal amwali tawaya na dukiya wal anfus da rayuka wannan Allah zai dauke shi cikin danginka wannan Allah zai dauke shi cikin masoyanka cikin ƴaƴanka cikin abokanka wannan Allah zai jarrabe shi da rashin lafiya duk yana karkashin wa naqsin wal anfus wato Allah zai jarrabi rayuka in ma ko da mutuwa Allah dauke ma wanda kake so ko kuma da rashin lafiya Allah ya jarrabi wanda kake so da rashin lafiya wannan duk yana cikin jarrabawai da Allah zai jarrabi bayi da shi dan a tantance muminai na kwarai wasamarat da kuma ƴaƴan itatuwa za su yi karanci za a yi asarar su za su riɗe za a neme su a rasa za su yi tsada wannan duk ya kunshi wasamarat tawaya na ƴaƴan itatuwa to amma wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ɗaya daga cikin waɗannan ko kuma dukansu sai ya yi haƙuri Allah ya ce wa bashirus sabirin waɗanda suka yi haƙuri a musu bishara wace irin bishara za a musu to ita ce wace sayyidina Umar ya kalle ta ya jinjina mata ya yi ta'aliki karkashinta da Allah ya ce wa bashirus sabirin yi bishara wa masu haƙuri ka musu albishir su waye masu haƙuri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi ai mu din dama na Allah ne, Allah ne ya mallake mu kuma shi ya halicce mu. Yanzu tunda shi ya halicce mu, ai yana da dama ya mallake mu, yana da dama yayi abin da yake so cikin mu. Yanzu kana da motarka, ai kana da dama kai abin da kaga dama da motarka, waye sai ya ce me yasa? To mu Allah ne ya halicce mu, yana da dama yayi abin da yaga dama da mu tunda halittarsa ne. To in musiba ta samu mu'minai na kwarai, abu na farko da zasu fara ji ta dama ai mu din mulki ne na Allah, yana da dama yayi abin da yaga dama da mu. Sannan kuma mutun ya ji cewar tunda shi mulki ne na Allah, ya sani cewa tunda Allah ne mulke shi, Allah ba zai cutar da shi ba. Kaman kai ne yanzu ka mallaki gida, zaka dauki gatari da hannunka ka rushe gidanka, ba za ka yi ba. To haka Allah da ya mallake mu ba zai zalunce mu ba, saboda mu mulkin sa ne. Ka mallaki mota, haka kawai sai ka dauki ko ice kai tafasa gilas din motar, mulkin ka ne. Kaga kenan mulkin ka, ba za ka cutar da mulkin ka ba, ba za ka salwantar da mulkin ka ba. To haka yanda abubuwan mu na bukata, waɗanda muke bukata muke amfanuwa da su, wanda suke karkashin mulkin mu, yanda ba za mu cutar da su ba, ko mu salwantar da su ba, ko mu lalata su ba, to haka Allah madaukakin sarki da muke karkashin mulkin sa ba zai salwantar da mu ba, ba zai zalunce mu ba, saboda shi ya mallake mu. Ku kwatanta, ku ga ka mallaki waya, zaka daga waya ka buga ta a ƙasa kawai ta tarwatse, ne hankali ba zai yi ba. To haka Allah madaukakin sarki da ya halicce mu ba zai cutar da mu ba, saboda mu din mulkin sa ne. Ya halicce mu kuma shi yake mulkan mu, kuma shi yake gudanar da al'amuran mu, shi yake jujjuya su. To ko shakka babu ba inda za a yi Allah ya cutar da mu, saboda mu din mulkin sa ne. Kana da awaki, kana da raƙuma, kana da shanaye, haka kawai zaka dauki wuka ka zo ka daba wa akuyarka, ba za ka yi ba, saboda mulkin ka ne, duk abin da ka mallaka kana son sa. To haka Allah da ya mallake mu yana son mu. To a lokacin da musiba ta same ka, sai ka ji a ranka cewa ah, kai din ma fa mulkin Allah ne. Kuma tunda Allah shi ya mulke ka, ko shakka babu, shi a matsayinsa na mai mulki ba yanda za a iya cutar da abin da ya mulka. Sai ka ji wannan a ranka. Yanzu kenan musibar da ta same ka ba wai ta same ka bane saboda Allah baya son ka, ko kuma saboda Allah zai zalunce ka, a'a, Allah ya tsarkaka daga wannan, tunda shi ya mulke ka, shi ya halicce ka, ba yanda za a yi ya salwantar da abin da ya mulka. Shine idan musiba ta same su, sai su ji cewa ai su Allah ne ya halicce su, kuma shi ya mulke su. Tunda shi ya mulke su, yana da iko, yana da dama yayi abin da ya ga dama cikin mulkin sa. Kamar yadda kake da iko, kake da dama kai abin da kaga dama cikin abin da ka mulka, to haka shi ma Allah madaukakin sarki yana da iko, yana da dama yayi abin da yaga dama cikin mulkin sa. To shine in musiba ta same su, sai su ce inna lillahi, mu din dama Allah ne ya halicce mu, daga gare shi muke, kuma shi ya mulke mu, kuma shi yake gudanar da al'amuran mu, yake jujjuya mana su da arziki, da samu, da rashi, da lafiya, da rashin lafiya, da kwanciyar hankali, da tashin hankali, duk shi yake kakkawo su. Saboda haka idan mun samu kanmu cikin musiba, sai mu ji cewa a, to ai dama shi ya halicce mu, kuma shi yake mulkar mu, sa'annan kuma shi yake jujjuya al'amuran mu. Idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi, in musiba ta same su, su masu hakuri, abin da suke yi shine sai su ce mu ai dama na Allah ne, shi ya halicce mu, kuma shi ya mulke mu, wa inna ilaihi raji'una. Sannan kuma bayan shi ya halicce mu, ya mulke mu, sannan a ƙarshe ma gare shi za mu koma. To menene abin daga hankali? Shi ya halicce ka, ya mulke ka, yake gudanar da al'amuranka, sannan kuma daga ƙarshe komin daren dadewa gare shi za ka koma. Inna ilaihi raji'un. To menene na tada hankali? Menene na samun kunci da kuntata? Tunda kai din na Allah ne, Allah ne ya halicce ka, kuma shi yake mulkanka, shi yake gudanar da al'amuranka, kuma gare shi za ka koma. To irin waɗannan mutane, waɗanda musiba ta same su, na farko suka yi haƙuri, na biyu suka furta wannan lafazi, suna mai halatto shi a cikin zukatansu cewar dama su Allah ne ya halicce su, kuma gare shi za su koma, sannan su mulkinsa ne. To irin waɗannan mutane, ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, lallai suna da salati daga ubangijinsu. Menene salawat? Salawat jam'i ne na as-sala, ne ma'anan as-sala, suna da as-salatu daga Ubangiji, ba ma as-salatu ba salawatu. Menene ma'anan as-salawat? Allah a cikin Al-Qur'ani ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa sun yi salati wa annabi. To yanzu wanda suka yi hakuri alaihim salawatun, suna da salawat daga Ubangijinsu, min rabbihi alaihim salawat. Salawat sun tabbata a gare su. Menene ma'anan salawat? Yanzu da aka ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi, me ma'anan yusalluna 'alan nabi? Malamai suka ce yusalluna 'alan nabi, suna yabo wa annabi, shine ma'anan yusalluna 'alan nabi. Kenan yanzu zamu fahimci ma'anan ula'ika alaihim salawatun, lalle waɗannan suna da yabo daga gurin Ubangijinsu. Alaihim salawatun min rabbihim, suna da yabo daga gurin Ubangijinsu. Kenan yanzu duk wani mai hakuri Ubangiji yana yabonsa. A ce Allah ya yabe ka, ai baya kai. Yanzu ko sarkin garinku ne aka ce ya yabe ka, ai zaka ji daɗi, ka kwana kana murna. Ce sarki fa yabo na yayi jiya a gaban mutane. To sai gashi Allah a gaban mala'iku yana yabonka. Saboda me? Saboda hakurinka. Alaihim salawatun min rabbihim, suna da yabo daga gurin Ubangijinsu. Wasu malaman suka ce salawatun min rabbihim ghufranun, suna da gafara daga gurin Ubangijinsu. Wato kalmar salawat malamai sun fassara ta da fassarori guda biyu. Fassara ta farko, suna da yabo daga gurin Ubangijinsu, wato masu haƙuri Allah maɗaukakin sarki yana yabonsu. Fassara ta biyu, suna da gafara daga gurin Ubangijinsu. Kenan yanzu duk lokacin da abu ya faru da mutum sai ya yi haƙuri, to Allah zai goge masa zunubansa, Allah zai gafarta masa zunubansa. Kaga wannan yana nuna mana ne fa'idar haƙuri, muhimmancin haƙuri. Tunda duka muna saba wa Allah, muna da zunubai, to sai a wayi gari sakamakon haƙuri da kake, na jarrabawai da kake samun kanka a ciki, Allah maɗaukakin sarki sai ta kankare maka zunubanka. Kaga kenan yanzu wanda bai haƙuri ba ya babba asara. Asara biyu. Asara ta farko, abin da ya same shi fa ya riga ya same shi bayan da aka iya. In wani abu ya rasa fa, wannan abin ya rasa shi har abada. Kaga asara ta farko. Asara ta biyu, maimakon ya yi haƙuri ya samu falala na haƙuri, bai yi haƙuri ba, kaga sai ya tashi a tutar babu. Shi ba ga wannan abin da ya tunzura shi ba, ya ƙuntata masa zuciya, sannan kuma shi ba ga haƙuri ba, kaga wannan ya yi biyu babu. Amma wanda ya yi haƙuri, ya rasa ko amma ya yi haƙuri, to wannan haƙurin da ya yi kuma sai ya samu ɗaukaka gurin Allah, sai a kankare masa zunubansa. Muminai na ƙwarai, wanda imani ya dasu cikin zukatansu, lokacin da musiba ta same su har murna suke. Wani zai ce hataya za a yi musiba ta same ka kai murna? A ce gonanka duka ƙwari su lalata ta, ka kashe manta ta, ka kashe 2,500, ka kashe 10, ka kai taki, ka yi waye, ka biya barema, an yi noma, an yi waye, ka lissafa kusan 100,000 da wani abu. Kuma sai aka wayi gari, lissafin da kake yi, abin da za ka samu a gonan ba zai kai naira 10,000 ba. Wannan ba asara ba ce? Babban bala'i ne. To shin ya za a yi mutum ya so haka? Akwai wanda zai so wannan? Ya wahala wa gona, ya sa rai, ya kashe kuɗi, gangar jikinsa ba ta huta ba, zuciyarsa ba ta huta ba, kuma a wayi gari ya tafka babba asara irin wannan, kuma a ce ya fi son ta a kan haka, kaman ba zai yi ba ko? To amma da imani yadda su cikin zuciyarsu suna fatan haka, ba wai suna fatan musibar ta zo ba, amma in ta zo suna maraba da ita. Me yasa? Saboda abin da suka rasa girmansa gurin Allah bai kai abin da za su samu na sakamakon haƙuri gurin Allah ba. Mun gani abin da suka rasa. Misali yanzu in zai samu buhu 100, wahalan da yana sa ran zai samu buhu 100, sai ya samu buhu 10, kaga ba karama asara bane. To sai ji yana maraba da wannan bala'i ko jarraba da Allah ya saukan masa, ya ji yana murna da ita ma har ya ma fi son ta akan da a ce ya samu buhu 100. Wannan sai wanda imani ya da su cikin zuciyarsa, saboda darajar da Allah ya keɓe masa, darajar da Allah ya tanadan masa sakamakon haƙurinsa, ta ninka ninkin ba ninkin na wannan buhu 100. Wannan buhu 100 ko 200,000 za a bashi, ba zai
kai girman darajar da Allah ya tanada masa akan hakurin sa ba wannan sai yasa sai ji a to aishi wannan musibar ma ta fi masa alkhairi akan ya samu wancan abu to sai ji ma ya zauna lafiya ya zauna cikin walwala ya zauna cikin nishadi babu tashin hankali wannan wanda imani ya da su cikin zuciyarsu bana tsammani a yanzu za a samu irin wannan ko ko za a samu kamar yana da wahala sosai abubuwan da suke rage kaifin imani suna kewaye da mu mun san imani yakan karu da karuwan ayyuka na kusaci ga Allah sannan imani yana raguwa da raguwan ayyuka na kusaci ga Allah da kuma ayyuka na sabawa Allah to wannan suna da baibaye da mu ayyuka na saba Allah suna da baibaye da mu ta inda muke zato da inda ba ma zato to wannan sai sa imanin mu yana taraguwa ba za a kwatanta shi da na magabata ba ulaika alaihim salawatun irin waɗannan suna da gafara daga gurin ubangijinsu suna da yabo daga gurin ubangijinsu wa rahma kuma suna da tausayi zai tausaya musu yanzu in ya jarrabe su anan a can kuma sai ya yalwata musu in ya kuntata musu anan a can sai ya yalwata musu haka Allah madaukakin sarki yake kofar sa a bude take rahamar sa yalwatacciya ce kuma ta mamaye kowa da kowa in an toshe mata nan sai a buda maka ta can in an toshe maka ta can sai a buda maka ta nan wa ulaika humul muhtadun irin waɗannan kuma su ne shiryayyu Allah ya shiryar da su a duniya sun zama shiryayyu ya nusar da su wajen yi masa da'a sannan a lahira zai shiryar da su zuwa ga aljanna wa hum muhtaduna wa ulaika humul muhtaduna irin waɗannan su ne shiryayyu ai waɗannan ayoyi da muka karanta ko shakka babu idan musulmi ya karanta ya fahimta zai ji cewa ba ayoyi bane waɗanda suka kamata a rike su sakwa-sakwa ayoyi ne da ya kamata a rungume su kuma ana yawan maimaita su lokaci-lokaci don a koya wa rai haƙuri a lokacin da musiba ya same ta ba wai sai musibar ta faru ba ne za a yi ƙoƙarin haƙurin gabanin faruwarta sai ka koyawa kanka haƙuri ɗin ta yanda in musibar ta zo za ka iya haƙurin amma in baka koya mata ba in musibar ta zo ba ka iya haƙuri ba sannan misali musiba ta same ka bana sai baɗi sai ka yi haƙuri haƙurin ba zai amfani ba as-sabru inda sadamatul ula lokacin da abu ya buge ka karon farko ake so ka yi haƙuri saboda in ka jira sai daga baya to ai daga baya kan tare da tafiyan kwanaki zuciyarka za ta zama ta samu lallashi me yasa ta samu lallashi ka manta abu ya tafi a zuciyarka kaga yanzu haƙuri ba zai yi ba ba zai amfani ba to amma gabanin abun ya tafi a zuciyarka gabanin ka mance shi ka lallashi zuciyarka to wannan ne haƙurin zai maka amfani ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul mutan to waɗannan ayoyi sayyidina Umar da ya kalle su sai ga ayoyi ne wanda suke da girma sosai a rayuwar musulmi idan yana amfanuwa da su as-sabru al-hilmu bit-tahallum inja annabi ce haƙuri koyon sa ake yi mutum koyon haƙuri zai duk wanda kaga ya zama mai haƙuri kashi 70 cikin mutane in kaga sun zama masu haƙuri koyawa kansu suke amma akan samu kashi 5 cikin 100 wanda su ba koyon haƙurin su kai ba an haife su da shi ne wannan nadir kaɗan ne da aka samu cikin mutanen da ake haifan su da haƙuri amma wanda mafi yawa wanda ka gansu sun zama masu haƙuri koyawa kansu suka yi karka ce a ni kan haka nake in an taɓa ni ba ni da haƙuri ƙarya ne wallahi za ka iya koya kanka haƙuri in kana so sai dai ba ka so ka yi ta tafiya a hakan kana asara wallahi an taɓa ni kowa zai gane kuransa yanzu zan nuna mutum fushina a'a ba haka ake so mumini na ƙwarai ya zama ba ana so duk sanda aka taɓa shi ko da ya fusata gaba ya yi ƙoƙarin control ɗin zuciyarsa abin da ya yi yanzu gaba karye ne a hankali sai ka ga yau amma ka yi bambami ka ɗaga jijiyar wuya har ka yi abin da bai dace ba in ka koma gefe ka ce bai kamata a ce irina na yi haka ba musulmi ne fatan rahama Allah na yi abu iri kaza insha Allah gaba ba zan sake gaba in ya zo sai ka ga ka rage ko da ka yi amma bai kai na baya ba a haka a haka sai a wayi gari ka koya wa kanka hakuri koda an taba ka sai a ji kamar an taba ruwan sanyi to wannan shine mumini baya mai da martani wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam in jahilai suka tada musu jijiya wuya ha sai su ce salamun salamun wata kissa da na karanta wai mota shara wani mutum ne ya shiga mota daga gidansa zai tafi airport ya dauki shatar mota suna tafiya da shi da driver sai wani ya hawo titi a guje ya gitta gaban su saura ga dan su buge shi driver ya birki yana birki mutumin nan da ya hawo kan titi sai ya leko ya dinga zagin su yana kuntuma musu ashar direban sai ya ce kai hakuri na maka laifi kamun afuwa bazan kara ba ha shi wannan da yake zaune gefe sai yake mamaki ha shi ne fa ya mana laifi kuma yana daga jijiyan wuya yana maganganu kaman zai mana duka kai kuma ka dinga bashi hakuri gashi muna tafiya kan titin namu ne mu muka cancanta mu tafi akai ya shigo mana mun yi birki saura ka dan da mun bugu da shi kuma ya leko yana zagi ka bashi hakuri kana cewa yayi hakuri me yasa kai haka kai kuwa yana tuhuman direba sai direba yace zan gaya maka wani abu yace a lokacin da kaga mutun ya taso maka kaman zai cinye ka danye to shara ne tare da shi yake so ya watsa maka to karka yadda ya watsa maka wannan sharar idan kai yadda ya watsa maka shikenan ya gama da kai ya shaka masalla sai yanzu shi wannan shara ce a kansa yake so ya watsa mana idan muka biye shi sai ya watsa mana shikenan ya sha mu masalla to amma sharar tasa sai muka danne shi ya tafi da shararsa ba ma bukatar ta shi yasa koda shine da laifi ka bashi hakuri ka ga da kai ne da laifi to ba abin da zai ma sai ya zama kamar ruwan sanyi sai a wuce salin alin kai ka wuce shi ma ya wuce wataƙila ya ɗebo wasu damuwoyinsa ne yanzu yake so ya sauke mana wannan damuwar to mu kuma in muka biye shi sai ya sauke mana damuwar ya ɗebo yayinsa da bununsa yana neman wanda zai kwara masa a kai to in ka biye shi sai ya kwara maka to shi yasa ban biye shi ba duk inda ka ga mutum ya da irin wannan siffar to karka biye shi in ka biye shi zai gama da kai to amma idan ka bar shi da kayansa ka bar shi da tsiyansa sai ya wuce da tsiyarsa kai kuma ka wuce da arzikinka ko da kuwa shi ne mara gaskiya kai ne gaskiya to tara masa ƙasa kar ya ɗebi yayinsa ya watsa maka kar ya ɗebi tsiyarsa ya watsa maka amma in ka biye shi sai ya ɗebi yayinsa ya watsa maka duk damuwoyinsa da ya tattaro duk sai ya watsa maka kai ma'aikata da jijiyar wuya duk sai ku zama ɗaya to shi ne haƙuri mutum idan ya zamanto ya koya wa kansa haƙuri za ka ga ba shi da abokin faɗa wannan ya taɓa shi ya ce yi haƙuri wancan ya taɓa shi ya ce yi haƙuri sai a wayi gari ma har ana jin kunyan a taɓa shi a awani kar ka taɓa shi baya faɗa in ka taɓa shi ma kai za a ji kai za a gani kai za a ɗauka mahaukaci ai mutum baya faɗa shi kaɗai mutum baya faɗa shi kaɗai a ji mutum yana ta bambami kai kuma ka yi shiru kana ma dariya kana ba shi hakuri a can nan mahaukaci ne to wannan duk yana daga cikin tasiri da fa'ida na hakuri to sayyidina Umar da ya kalli waɗannan ayoyi ne waɗanda suke da kima da daraja a rayuwar mumin sai ya ce ni'mal idlani wa ni'mal ilawa wannan ta'alikin da sayyidina Umar yayi ma waɗannan ayoyi kenan yace ni'mal idlan ma dalla da tsare kun juna guda biyu waɗanne ne tsare kun juna guda biyu shine anan aka fassara mana su alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗannan tsare kun juna ne guda biyu gafara daga gurin ubangijinsu da rahama da gafara kai ɗaya suke tafiya tare suke tafiya shi yasa gurare da dama cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki zamu ji ya hada gafara da rahama darajatun minhu wa maghfiratan wa rahma maghfiratan wa rahma kunga maghfiratan gafara rahama jinkai wa kana Allahu ghafurar rahima kunga an hada me gafara da rahama Allah zai gafarta wa bawa zunubinsa kuma ya tausaya masa haka idan mun bibiyi ayoyin alqur'ani zamu ga Allah madaukakin sarki a gurare da dama ya hada gafara da da rahama wastaghfirullah inna allaha kana ghafurar rahima wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha tawwabar rahima to haka idan mun bibi na soshi na alqur'ani zamu ga Allah madaukakin sarki yana hada gafara da da tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima yajidillaha ghafuran zai samu Allah mai gafara ne rahiman kuma mai tausayin bayin sa ne wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima to shi yasa sayyidina Umar yace ma dalla da tsare kun juna guda biyu sune gafara da rahama wato sa'o'in juna ne ma'abota juna ne malazumta juna ne da gafara da rahama yace wa ni'mal ilawa kuma ma dalla da madaukakin abu wanne ne madaukakin abu da yace da Allah yace wa ulaika humul muhtaduna su waɗannan shiryayyu ne wannan madaukakin abu ne a ce Allah ya sanya ka zama shiryayye a duniya a lahira ka zama shiryayye wannan daukaka ce ka samu daga Allah duk wanda ya zama shiryayye Allah ya daukace shi shiriya a duniya mutum ya zama mutumin kirki shiriya a lahira a nusar da kai zuwa ga aljanna to irin waɗannan mutane sun samu wannan daukaka daga gurin Allah madaukakin sarki yanzu mu duba mu ga waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya yi wa masu haƙuri me yasa Allah ya musu saboda abubuwa guda biyu da suka yi Allah da ya tashi sai musu guda nawa guda uku abu na farko sun yi haƙuri Allah ya ce bashirus sabiri abu na biyu bayan sun yi haƙuri suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan abubuwa biyu suka yi kenan masu haƙuri to sakayyar da Allah kuma ya musu fa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtadun Allah musu sakayya guda uku waɗannan guda biyun Allah ya rama musu abin da suka yi guda biyu waɗannan abubuwa suka yi guda biyu haƙuri da cewa inna lillahi inna ilaihi raji'un sai Allah ya rama musu da yaba musu da gafarta musu da kuma tausaya musu mun gane waɗannan abubuwa guda biyu salawatun min rabbihim wa rahma Allah ya rama musu abin da suka yi ne na haƙuri da kuma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya rama musu da yabo ya yaba musu sa'annan kuma ya tausaya musu sai kuma Allah ya ƙara musu wata ɗaukaka ya sanya su suka zama me shiryayyu shine malamai suka ce za mu ɗauki abubuwa kamar haka abu na farko duk wanda ya zama mai haƙuri haƙuri dalili ne da ke sa ka zama mutumin kirki taya za ka zama mutumin kirki Allah ya ce wa ula'ika humul muhtaduna yanzu duk wanda ya zama mai haƙuri Allah zai sa shi zama shiryayye kaga wannan fa'ida ce ta haƙuri fa'ida ta biyu ta haƙuri Allah na gafarta masu haƙuri zunubansu cewa dai alaihim salawatun min rabbi suna da gafara daga gurin ubangijinsu kaga daga cikin fassarori da malamai suka yi wa salawat sun fassara da ne da gafara sai fa'ida haƙuri ta uku bawa zai samu yabo daga gurin ubangijinsa tunda ai salawat din malamai sun fassara shi da ne yabo daga Allah madaukakin sarki sai fa'ida haƙuri ta hudu bawa zai samu tausayi da tausayawa daga gurin ubangijinsa sai ga Allah na yalwata masa Allah na bude masa ta inda baya zato baya tsammani wannan shine fassaran da sayyidina Umar yayi ko ta'alikin da sayyidina Umar yayi ma waɗannan ayoyi yace wa sami al-qari'a sayyidina Umar ya ji wani mai karatu yana karatu yatlu qaulallahi ta'ala yana karanta fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai mutum ya kai dan adam wato sayyidina Umar yana zaune kusa da shi wani yana karanta alqur'ani sai ji yana karanta fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai mutum dan adam ma gharraka me ya rudar da kai bi rabbikal karim, daga ubangijinka mai girma, daga ubangijinka madaukaki, mai rudar da kai har kake saba masa duk girman sa da buwayar sa da isan sa da daukakar sa, amma zaka iya ka saba masa tunda mutum dan adam ma wanda aka ce yana da girma, yana da buwaya, yana da isa, yana da kwajini, yana da haiba, idan ya ce ma ibinan ba za ka masa musu ba. To kai dan adam duk kwarjini da girma da matsayi da kima na Allah, me ya rude ka wajen saba masa? Magarraka bi rabbikal karim, me ya rude ka daga ubangijinka wanda yake mai girma, wanda yake madaukaki, me ya rude ka har ya saka ka afka cikin saba masa? Sayyidina Umar ya ji wani yana karanta wannan ayar, saboda yanda yake halatto ma'anoni na ayoyi na Alkur'ani. Mu zaka ga mutum ya karanta ayoyi 100, cikin su zai wahala a ce aya kwa daya ya halatto ma'anarta. Muna karanta Alkur'ani amma ba mu halatto ma'anan ayoyin Kur'ani da muke karanta, shi yasa baya tasiri a jikin mu, baya tasiri a ayyukan mu, baya tasiri a mu'amalan mu, baya tasiri a zamantakewar mu, saboda muna karanta shi da baki, baya ratsa zukatan mu. Sabban annabi duk ayar da aka karanta suna fadake da ma'anarta, kaman wa'azi ake musu. Yanzu bayanin da nake ai kuna sauraro kuma yana ratsa zukata. To amma yanzu da Qur'ani nake karanta ta yi da yawa, sai dai kawai su saurare ni, amma sakon ba zai isa ba. Sabanin magabata suna karanta Alkur'ani tare da tadabburi, kula da la'akari, da halatto ma'anonin ayoyin Alkur'ani, sai Alkur'ani ya zama shari'a a gare su. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. To sayyidina Umar da yaji wannan mutumi yana karanta fadin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, sai ce aljahl, me ya rudar da kai dangane da ubangijinka mai girma har ka saba masa? Sayyidina Umar ya ce jahilci. Kenan yanzu daga cikin sabubba da suke sa bawa yayi karan tsaye wajen saba Allah, jahilci. Saboda inda ka san mugunyan wannan aiki da kake aikata ba za ka aikata ba. Kaga kashi 80 na cikin mutane masu saba Allah, jahilci yana da gudumawa da yake bayarwa wajen wannan aiki na sabo da suke Allah. Za a iya samun kashi 5 ko kashi 10 waɗanda ba jahilcin ba ne ƙeƙashewar zuciya ce, amma ba su da yawa cikin mutane. Kenan yanzu jahilci ke sa a saba wa Allah, ko kuma yana daga cikin sabubban da suke sa a saba Allah madaukakin sarki. Kaga in haka ne, musulmi kar ya zauna cikin jahilci, saboda me? Zama cikin jahilci yana da hatsari, zai iya afka, zai iya sa mutun ya afka cikin saba wa ubangijinsa mai girma, mai buwaya, mai izza, mai daukaka. Yace wa fassara qaulahu ta'ala wa idhan nufusu zuwijat. Sannan har ila yau sayyidina Umar ya fassara fadin Allah madaukakin sarki wa idhan nufusu zuwijat. Wani irin tafsiri sayyidina Umar yayi a nan gurin? Yace ya fassara da fadin sa al-fajiru ma al-fajir wa at-talihu ma at-talih. Fajiri tare da fajiri, ai mun san fajiri, in aka ce wani fajiri ne, ko a Hausa ai mukan yi amfani da wannan kalmar, mun ce wani fajiri ne, fajirin mutum. To a nan gurin lafazin da ya kawo mana al-fajiru ma al-fajir, fajiri tare da fajiri, wa at-talihu ma at-talih, mutumin banza tare da mutumin banza, me bambanci tsakanin fajiri da mutumin banza? Ba bambanci. Fajiri za a ce masa mutumin banza, mutumin banza za a ce masa fajiri. To me yasa duka kuma ana aka kawo mana su? Bai zama maimaici ba? Da sai a kawo mana, in an kawo mana fajiri sai a kawo mana kishiyarsa misali. To a nan gurin kamar akwai typing error, mun gane da bai kamata a ce al-fajiru ma al-fajiru wa at-talihu ma at-talihu, tunda duk abu ɗaya ne, fajiri tare da fajiri, saboda at-talih kishiyan as-salih, as-salih mutumin kirki ko at-talih mutumin banza. To nan an ce fajiri tare da fajiri, mutumin banza tare da mutumin banza, ai da fajiri da mutumin banza duk guri guda suke. Wannan ayar na cikin suratul nisa'i, inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina, gurin su daya da kafiri da munafiki munafikai da Allah zai hada su guri guda kage kenan da da alfadir da at-talih duka abu daya ne to ina kishiyar su da ya kamata kishiyar su ya kamata a kawo mana anan to wannan lafazi da mai littafin ya kawo akwai typing error kamar yadda nayi bayani a nasoshin malamai sun fitar da su cikin littattafan su yanzu misali idan mun dauki littafin musannaf na Ibn Abi Shayba ya kawo mana lafazin Sayyidina Umar da yayi dangane da fassarar wannan aya ta wa idan nufusu zuwijat me ma'anan wa idan nufusu zuwijat na farko mu fahimci gundarin ma'ana aya kafin mu ji fassarar da Sayyidina Umar yayi sai abun ya fito mana ma'anan wa idan nufusu zuwijat a lokacin da rayuka aka hada su da abokan su kamar ya abokan su mutumin banza a hada shi da abokin shi mutumin banza mutumin kirki a hada shi da abokinsa mutumin kirki mun gane al arwahu junudun mujannada idan kai mutumin kirki ne ai ba za ka yi abota da mutumin banza ba dole abokinka zai zama mutumin kirki idan kai mutumin banza ne dole abokinka zai zama mutumin banza to ranan tashin alkiyama za a hada mutanen banza tare da mutanen banza kaga yanzu kai mutumin banza sai a hada ka da su Fir'auna su Hamana su Karuna duk sai a hada ku tare da su amma in ka zama mutumin kirki sai a hada ka da su Annabi su Abubakar su Umar su Imam Malik su Abu Hanifa su Imam Shafi in ka zama mutumin kirki shine ma'anan wa idan nufusu zuwa a lokacin da kowace rai aka hada ta da kwatankwacinta irinta mutanen kirki aka hada su da irin su mutanen kirki mutanen banza aka hada su da irin su mutanen banza shine ma'anan wa idan nufusu zuwa to sayyidina Umar sai aka tambaye shi game da fassarar wannan aya menene ma'anan fadin Allah madaukakin sarki wa idan nufusu zuwa to bari mu ji lafazin da Ibn Abi Shayba ya kawo mana cikin musannaf dinsa wanda aka samu daga Nu'man bin Bashir ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tambaye sayyidina Umar menene ma'anan fadin Allah madaukakin sarki wa idan nufusu zuwijat sayyidina Umar sai yace yuquranu bainar rajulis salihi ma'ar rajulis salihi fil janna wa yuquranu bainar rajulis su'i ma'ar rajulis su'i fil nar iyadan billah sayyidina Umar da aka tambaye shi ma'anan fadin Allah wa idan nufusu zuwijat me ma'anarsa sai yace za a hada mutumin kirki tare da dan uwansa mutumin kirki cikin aljanna shine wa idan nufusu zuwa kaga anan gurin sai aka fara mana da mutumin kirki saboda mutanen kirki suna sama mutanen banza kuma suna kasa dole a fara da wanda suke madaukaka wanda suke sama wa yuqranu bainar rajulis su'i mutumin banza kuma za a hada shi ma'ar rajulis su'i da mutumin banza fil nari a cikin wuta kun ga kenan yanzu lafazin da aka kawo mana cikin wannan littafi cewa alfajiru ma alfajiru jiri wa talihu ma talihi kama akwai kuskure ciki saboda duk abu daya aka ambata mana da fajiri da mutumin banza duk abu daya ne suna bangare guda da hai aka mana mutumin kirki kenan in mun kula da wannan lafazin sai mu ce kamata yayi ya zama alfajiru ma alfajiri wasalihu ma asalihi maimakon wa talihu ma talihi babban matsalan ba ku da littafi da kuna bibiya kuna gani malam tata ne kawai mai littafi to haka a cikin mustadrak na Imam Hakim kwatankwacin lafazin nan da na karanta shi ma an samu daga Nu'man bin Bashir Allah yarda da shi sayyidina Umar dangane da fadin Allah madaukakin sarki wa idan nufusu zuwijat yace humar rajulani ya'malani al'amala yadkhulani bihi aljannata wan nar yace ma'anan wa idan nufusu zuwijat mutane guda biyu ne da za su yi aiki iri daya wannan aikin iri ɗayan da suka yi ya zama sababin shigan su aljanna ko kuma ya zama sababin shigan su wuta inji sayyidina Umar yace alfajiru ma alfajiri wasalihu ma as-salihi kenan wannan lafazi na mustadrak shine yake daidai da abin da mawallafin littafin yake so ya kawo mana sai dai an samu kuskure wajen rubutu yace alfajiru ma alfajiri fajiri za a hada shi tare da fajiri dan uwansa cikin wuta ranar tashin alkiyama sahun su daya wasalihu ma as-salihi mutumin kirki za a hada shi tare da dan uwansa mutumin kirki a cikin aljanna Allah ya sa muna cikin su wannan Imam Hakim ya fitar cikin mustadrak dinsa sayyidina Umar a wanda kuma Ibn Kathir ya fitar cikin tafsirin sa Imam al-Bukhari ya fitar cikin sahihin sa shi ma an samu daga Nu'man bin Bashir cewa sayyidina Umar wata rana suna zaune da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu me za ku ce dangane da fadin Allah madaukakin sarki wa idan nufusu zuwijat sai sahabban Annabi duka sai suka shuru ba wanda ya bada amsa sai sayyidina Umar ya ce walakin huwa ar-rajulu yuzawwaj nadhirahu min ahli al-janna yace ma'anan ayar shine mutum za a hada shi da kwatankwacin sa irin sa cikin ɗan aljanna ran tashin alkiyama za a hada su tare shine may yuti'illahu war rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin duk wanda ya zama mutumin kirki yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah da ya ketare iyakokin Allah da manzon sa ba to lallai wannan ma'al ladina an'ama Allahu alaihim yana tare da wanda Allah ya musu ni'ima su waye wanda Allah ya musu ni'ima mutanen kirki cikin annabawa masu gaskiya shahidai da salihan bayi duk wanda ya da'a wa Allah yana tare da wa'annan kenan wanda ya saba Allah ba tare da su yana tare da su Karuna su Fir'auna su Hamana wadanda Allah ya ta'ala dan musu ta Allah ya tsiratar da mu yace wa fassara qaulan Allah ta'ala sannan har ila sayyidina Umar ya fassara fadin Allah madaukakin sarki tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba ga Allah madaukakin sarki tuba ce take ta gaskiya sayyidina Umar sai fassara ta an yatuba thumma la ya'ud mecece taubatan nasuha tuba ta gaskiya shine bawaye tuba daga zunubin da yayi sannan kuma kar ya sake koma ma wannan zunubin wannan ita ce taubatan nasuha inji sayyidina Umar wannan shi ma Imam Hakim ya fitar cikin Mustadrak din sa wannan riwayar da aka samu daga Nu'man bin Bashir sayyidina Umar yace an yudhnibal abdu thumma yatubu fala ya'udu fihi bawaye yayi zunubi sai yayi nadamin wannan zunubi da yayi sannan kuma yace har abada ba zai sake koma aikata wannan zunubin ba wannan ita ake kira taubatan nasuha tuba ta gaskiya ba tuban dan muzuru ba ya tuba gobe ya dawo a ya tuba kuma yace har abada yayi ban kwana da wannan laifin shine wanda mai ahalar ya kawo ko sharuɗan tuba wa shurutut taubati yace annadamu alama fata mutum yayi nadama akan abin da ya aikata yanzu ni wane ni na aikata abu iri kaza sannan kuma yayi niyya cewa ba zai sake koma akan wannan zunubin ba wan niyyatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi yayi niyya a zuciyarsa ya kudurta cewa wannan zunubi da nayi yau nayi nadaman sa abin da ya saura na rayuwata ba zan sake aikata shi ba shine sharuɗa guda uku na farko lokacin da mutum ya fahimci cewa abin nan da nake sabo ne saba Allah ne ketare iyakan Allah ne mutum ya maza ya kame daina aikata shi wannan sharadi na farko na tuba kenan wato tubar bawa tana zama karbabbiyar tuba idan ya zaman to lokacin da ya aikata ko yake aikata wannan laifi ya kame daga aikata laifin na biyu kuma yayi nadama kan aikin da ya aikata na uku kuma ya kudurta cewa abin da ya saura masa na rayuwarsa ba zai sake koma kan wannan aikin ba to wannan idan bawa ya zama haka tubarsa ta zamanto tuba ta gaskiya ta zamanto tuba wacce take karbabbiya to shine sayyidina Umar a wannan hadisi ya fassara mana fadin Allah madaukakin sarki tubu ila Allah taubatan nasuha a riwaya a wata riwaya wacce Imam Lalakai ya fitar da ita cikin Sharh Sunna cewa sayyidina Umar an tambaye shi mecece taubatan nasuha sai ce at-taubatun nasuh an yatuba al-abdu min al-amali as-sayyi thumma la ya'udu fihi abadan yace taubatun nasuh shi ita ce tuban da bawa zai yi zunubi sai ya tuba daga wannan zunubin da ya aikata sannan kuma har abada har ya mutu ba zai sake koma kan wannan zunubin ba wannan ita ake kira mai ita ake kira taubatan nasuh mutum zai aikata aikin laifi sannan kuma ya kudurta a zuciyarsa cewa ba zai sake komawa kan wannan aiki da ya aikata ba yace fa hadhihi taubatul wajiba at-tamma kun ga muna ta ganin dai yanda sayyidina Umar yake fassara ayoyin alqur'ani kenan sayyidina Umar yana da kula da alqur'ani yana bada muhimmanci wa alqur'ani yace وذات يوم مر بدير راهب وترانا سيدنا عمر yana kan hanyarsa ta tafiya sai ya wuce bukkan wani mai ibada akwai bambanci tsakanin mai ilimi da mai ibada ko ai mun san bambanci bambancin a fili yake an ce wani ya kashe rai 99 sai ne nemi a nuna masa mai ilimi sai aka nuna masa wani mai ibada sai dai kash ba ilimi tare da shi sai je masa fatawa yace nayi ni a rayuwata ban shuka alkhairi ba na kashe rai 99 dari ba daya shin zan iya tuba ce kai kan ka shige su ka shiga uku ka lalace ba wani tuba da zaka yi Allah karba kai kan ka shige su ka kade har buzunka yace tab ita tunda haka ne bari kawai ci gaba da aiki na sai cika ta da shi ya zama dari kaga kenan akwai matsala bai dai gamsu ba bai nitsu ba sai sake tambaya akwai wani mai ilimi aka ce eh ga wani nan kuma sai aka yi sa'a sai aka nuna masa mai ilimi na gaskiya ba wancan irin wancan mai ibada ba shi akwai ibada amma ba ilimi sai tambaye shi ni fa na yi kisa rai 100 shin zan iya tuba Allah zai karba yace ai sai shiga tsakanin Allah da bawa yace amma ka bar wannan gari da kai wannan ta'asa ka tafi gari kaza ka je ka tuba a can yana ya kama hanya kafin ya isa Allah ya dauki rayuwarsa mala'ikun azaba suka zo za su dauke shi na rahama suka zo za su dauke shi sai aka samu jayayya tsakanin su na rahama suka ce namu ne na azaba suka ce namu na rahama suka ce ai ya tuba ta gaskiya saboda yayi nadaman abin da yayi kuma ya kane daga aikatawa sannan kuma ya kudurta cewa ba zai sake koma ba saboda haka muka fi tantanta mu tafi da shi saboda Allah yuhibbut tawwabin yana son masu yawan tuba kuma wannan ya tuba ta gaskiya su kuma na azaba suka ce ai a rayuwarsa ka kabe shuka alkhairi ba to shine Allah ya aika mala'ika jibril yazo yayi hukunci a tsakanin su a matsayin alkali cewa a lissafa a gagarin da yafi kusa da shi sai ma'abota wannan gari su dauke shi da aka lissafa sai aka ga yafi kusa da garin mutanen kirki garin da zai je tuba sai mala'ikun rahama suka dauke shi suka tafi da shi to sayyidina Umar ya wuce bukkan wani mai ibada sai kwala masa kira yace ya rahib ya kai mai ibada fa ashrafa ar-rahib sai wannan mai ibada ya leko fa ja'ala Umar yanzuru ilayhi wa yabki sai Umar yana kallon sa yana zubar da hawaye Umar yana kallon sa yana kuka fa qila lah sai aka ce ya amiral mu'minin ma yubikika min hadha ya amiral mu'minin me zai saka kuka akan wannan mutumi taya ake wannan mutumi ya saka kuka qala zakartu qawla allahi azza wa jal fi kitabihi amilatun nasiba tasla naran hamiya fadhaka alladhi abkani yace na tuno fadin Allah madaukakin sarki amilatun nasiba tasla naran hamiya ina ga saboda kurewar lokaci waɗannan ayoyi guda biyu da sayyidina Umar ya ambace su za mu jinkirta bayani kansu wanda sayyidina Umar ya tuno su suka sanya shi kuka da ya kwala wannan mai bukka mai ibada kira ya leko yayi kuka saboda tuno waɗannan ayoyi kaga ana so a fito mana da yanda sayyidina Umar ya fassara ayoyin a aikace abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk